Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Haran da muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta tsare mabiya mazhaban Shi'a da dama yayin wata zanga-zangar neman a saki shugabansu wacce ta kai ga yin fito-na-fito da jami'an tsaro. To bayan da kasashen kungiyar tarayyar Afirka suka rattaba hannu kan shirin fara amfani da matsayin da aka cimma kan hulɗar kasuwanci a tsakanin kasashen, jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakin su.
Yayi kyau yadda ya kawai abu ne da ba a taba yi ba, ba ma ba wai a Niger, a Afirka ma babu inda aka taba yin taro kamar haka da ake cewa shinkuda huska ta shi shinkudan tabarma. Gaskiya ne an taru an amshi mutane.
To kan wannan matsaya da aka cimma wacce za ta kawar da shingayen da ke haifar da tarnaki a harkokin kasuwancin nahiyar ta Afirka, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan lamari? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni yayin da a yau ake hutawa a gasaccin kofin nahiyar Afirka kafin a gobe a tsunduma a cikin zagayen dabda na kusa da na ƙarshe wato quarter finals. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce jakadan kasar Amurka na samun caccaka daga goyon baya duk da cewar shugaban Amurka Donald Trump ya yi kiyada da amincewa da abubuwan da yake yi. Kim Dorach, wanda ya bayyana da wasu bayanan diplomasiya na ɓoye da cewar shugaban Amurka Donald Trump takwali ne kuma bai cancanci shugabanci ba, ya wulakanta jami'an Burtaniya. Duk da irin cin zarafin da yawa jakadan na Burtaniya, jami'an Burtaniya sun ce akwai buƙatar sauya babban jakadan nasu da ke Washington DC idan dangantakar siyasa da ke ci gaba a tsakaninsu za ta ɗau wani sabon salo. A jiya ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar ba za mu sake wata hurɗa jakadanci da Dorach ba, wanda babu wani wanda ke son shi a Amurka. Da farko dai ya ce Dorach baya wakiltar Burtaniya yadda ya kamata. Abu ne mai wuyar gaske a iya kimanta mummunan halin da mutane ke shiga ciki musamman bakin haure a ƙasar Libya. Kan hanyar su ta zuwa Libya, mutum zai iya ganin abubuwa da dama da suka hada da fyaɗe, kisa, garkuwa, kai babu wani abun da mutum ba zai iya gani ba. Ko kuma ana iya cewa ka samu shiga ƙasar ta Libya abubuwa ne masu wahala kamin ka kai ga cimma wannan burin. Waɗannan mutanen sun guje wa yaƙe-yaƙe har miyagun ƙungiyoyi kai har ma da talauci, sun bar gidajensu ne don sun so yin hakan. Libya ita ce hanya mafi sauki don zuwa ƙasashen Turai, kuma mafi akasarin matafiyan sun sa ran su don su kai ga wannan ƙasa da kuma neman sun cimma burinsu. Amma a ƙarshe sukan fuskanci zaman kurkuku, kaɗaici, yaƙi, har ma da matsanancin talauci. A cewar masu waɗannan tafiye-tafiyen, wannan babban abu ne, amma kuma magana tsoro ba wani abu ne ma da kan iya zuwa cikin rayukansu ba. Hukumar da ke sa ido a kan matakan kare dangi makaman kare dangi na Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar Iran ta wuce adadin sarrafa sinadarin uranium da aka kidanya mata a yarjejeniyar da aka cimma na maganan nukiliya a cikin shekarar 2015. Hukumar ta kasa da kasa ta ce a jiya Litinin ne masu binciken nata suka tabbatar mata da cewar Iran ta wuce adadin sinadarin uranium da aka sanyawa da ya kai kimanin kilo da ya kai kimanin kashi 3.67 cikin 100 a karkashin yarjejeniyar da aka cimma wanda kasar take kokarin yin ajiyar wannan uranium din. Hukumar dai bata bayyana adadin da ita Iran din ta ajiye ba, amma kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ambaci cewar mai magana da yawun kungiyar ta mai sa ido ya bayyana da cewar Tehran ta sarrafa sinadarin uranium kusan kashi 4.5 cikin 100. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Tawagar wakilan Afghanistan fiye da 50 ne suka kammala wani babban taro da kungiyar Taliban jiya Litinin, inda suka fidda wata sanarwar haɗin gwiwa da ke jaddada buƙatar da ake da ita don kawo ƙarshen faɗace-faɗace na yaƙin basasa da ya daɗe a ƙasar da kuma cimma kyakkyawar matsaya a zaman shawarwari na neman sulhu da ake yi a tsakanin ita kungiyar ta Taliban da kuma Amurka ke jagoranta a birnin Doha. Sun kammala wannan taron ne da muhimman abubuwa da ake kokarin cimmawa don daidaito da kawo ƙarshen wannan yaƙi da ya kwashe tsawon shekaru 18 ana yi a ƙasar. Duka waɗanda suka halarci taron gaba ɗayansu sun amince da cewar cimma cikakken ɗoraren zaman lafiya abin da jama'ar ƙasar Afghanistan ke buƙata kenan, zai iya yiwuwa kuma ne a kawo ƙarshen wannan idan ɓangarorin biyu sun zo a lokaci ɗaya an kuma samu cimma matsaya. An dayyaba wa taron da aka yi a matsayin na tarihi wanda shi ne na farko da ya taɓa kawo jami'an gwamnatin Afghanistan, ko da yake sun zo don ƙashin kansu ne. A baya dai ƙungiyar Taliban ta amince da cewar bata amince da wannan gwamnatin ba, wadda take ganin cewar gwamnati ce mara adalci da kuma haramtacciyar gwamnati, kuma tana kallanta a matsayin baiwar Amurka. Biyo bayan makonni da aka yi kwashe da kuma cece kuce kuma aka yi zafafan zanga-zanga a kan tituna a wurare daban-daban a ƙasar Hong Kong, shugabar Hong Kong ɗin Carrie Lam ta ce ƙudurin da za aka yi shirya, wanda kuma aka zo da shi don ya ba da damar a kai mutane da suka yi laifi ƙasar China don yi musu hukunci, ya lalace. A lokacin da take ganawa da manema labarai ta shaida hakan a jiya.
A gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta tsare mabiya mazhaban Shi'a da dama a yau yayin wata zanga-zangan neman a saki shugabansu da suka gudanar a Abuja, wacce ta kai ga yin fito na fito da jami'an tsaro inda aka samu jikkata da kone-kone. Daga Abuja ga rahoton da Nasir Adamele kai ya aika mana.
Babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya ce rundunar ta yi bakin ciki yadda 'yan Shi'a almajiran Ibrahim Al-Zazzaki suka ɗau doka a hannu da ya kai ga raunata jami'an 'yan sanda guda 9. A sanarwa daga jami'in labarun rundunar Frank Umba, Adamu ya ce rundunar ba ta hana mutane 'yancin bayyana ra'ayinsu ba, yana mai umurtar duk sassan rundunar su ɗau matakan kau da bara daga duk wata barazana daga 'yan Shi'a. Yan Shi'an dai da ke zanga-zangar neman gwamnatin Najeriya ta bada dama don kai shugabansu da ke hannun jami'an tsaron tun 2015 asibiti a Ƙetare don sun ce yana cikin tsananin rashin lafiya, sun ɗau matakin ɗauki ba daɗi da 'yan sanda a majalisar dokokin Najeriya har da farfasa gilasan motoci, inda su kuma 'yan sandan suka yi ta jefa hayaƙi mai saƙwalla. ‘Ya’yan malamin sun sha nana ta yanayin rashin lafiyar da yake ciki da bukatar sake shi ko da kan beli ne, kamar yadda Justice Gabriel Kolawole ya taba yanke hukunci.
Sunana Suhail Ibrahim, wato mutum ne mai wato ainihin yana da kwanciyar hankali, mutum ya san shi san cewa ba zai ganshi cikin rudu ba, amma ko duk da haka hannun shi bai gama warkewa ba har yanzu, kuma a ce mutum ba kawai ya rasa yara ba, ba kawai ya rasa mabiya ba da ɗaliban shi, ba kawai duk wa'innan abubuwan ba da ma abubuwan da ya mallaka da ya rasa, ba wa'innan ba kawai ya rasa wani bangare na jikin shi, wato ya rasa idanuwan shi, ya rasa idanuwan shi, zan ce idanuwa saboda idan shi ɗaya babu, ɗayan kuma na biyu yanzu haka baya gani da shi, so ɗaya yake da ce ya rasa duka idanuwan shi, kuma a ce banda haka nan kawai an raba ka da wa'inda kake so, ba ma batun mutum yana cikin duk wannan damuwan ya zama zai samu wanda zai tattauna wannan matsalan da ba an raba shi da family din shi.
Yanzu a tuna tsohon ministan shari'a Abubakar Malami ya ce akwai dalilan da za su saka bayan ba da belin wanda ake tuhuma a iya ci gaba da rike shi a hannun jami'an tsaron.
In ma ta ba da hukunci a kan cewa an ba shi ka beli a kan ka kawo mutum biyu uku su tsaya ma. Abokin jari ya ga cewa irin abin da ka aikata ta huskar laifi ka zama sanadi, misali kila na hasarar rayuka, kila ka kafa tsari na gwamnati cikin gwamnati ko ce jiha ka ce kana da gwamna da abubuwa makamantansu, ya waiwayi kotu cewa ba ka da haƙƙi na a cikin irin wannan yanayi a bashe ka beli, yana roƙon kotu da ta walwale belin nan, da kotu ta san da wannan jawabi a lokacin da ya gabatar da buƙatar beli da ba ta ba da beli ba.
Rundunar 'yan sandan ta ba da tabbacin kama almajiran Elzazzaki da dama waɗanda ta ce suna da hannu a ɗauki ba daɗin, inda kuma ta ba da umarnin sashen kula da jinyar 'yan sanda ya kula da magani ga jami'an da suka samu raunukan sakamakon muzaharar. Yanzu dai Abuja ta yi tsit kamar ba abin da ya faru. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta. To a wani kokari na neman maslaha kan rikice-rikice da ke shafar makiyaya a Najeriya, ofishin mataimakin shugaban ƙasar tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya ta wanzar da zaman lafiya mai zaman kanta da ake kira Center for Humanitarian Dialogue sun fara wani taro da za a kwashe kwanaki uku ana wayar da kan makiyaya kan yadda zamantakewarsu da manoma za ta inganta a tsakaninsu. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto da za ku ji.
Wannan yunkuri na wayar da kan makiyaya ya samo asali ne daga yawan rikice-rikice da ke faruwa tsakanin makiyayan da manoma daga shiyar arewa har ya zuwa kudancin kasar, da yanzu haka yake kokarin raba kan kasar kashi-kashi. Daga dukkan alamu wannan rikici ya damu mahukuntar kasar, da yasa aka fara tuntubar juna ta hanyoyin sulhu. Dr. Andrew Kwasadi shine ya wakilci ofishin mataimakin shugaban kasa a taron.
Akwai sifofi shida a wannan plan kuma zai dauki shekara 10, amma yanzu shi shugaban kasa ya bada goyon baya cewa a fara yanzu kuma ayi kaman yanda jama'a suka yarda. Dole ka fahimci me makiyaye yake so, me manomi yake so, sannan ina za mu hadu a tsakiya. Yanzu na ji daɗi ba taro kawai yanzu na me za a rubuta ba, taro ne yanzu ya za mu samu cin gaba, muna son training yanzu mun gane wannan abin, ya za mu yi mu ya za addana mu kungiyar mu samu cin gaba.
A nasu bangaren, ɗaya cikin shugabannin kungiyar makiyaya ta ƙasa Magban, Baba Usman Ganzarma, ya yi tsokaci akan taron.
An kira mu ne za mu samu ƙarin ilimi akan wanda muke da shi wajen tattauna sulhu da kuma yadda ake samun kyakkyawan sulhu don tabbatar da zaman lafiya a ƙasa. Kawai dai fatan mu da addu'ar mu Allah ya sa kuma tsari wanda za a fito da shi ya zamana tsari ne wanda zai kawo ƙarshen wannan rikicin, ya zamana tsari ne wanda zai amfani ba Fulatani makiyayi a ƙasa. Allah ya sa ya zama tsari ne wanda zai tabbatar da zaman lafiya. Fulani makiyayi a ƙasa su suka fi shan wahala kan wannan rikice-rikice da ake ciki a faɗin ƙasar tarayya.
Ita ma dai Khadija Haruna Ardido ta zo taron ne a matsayinta na shugaban kungiyar mata makiyaya, inda ta yi na'am da sabon tsarin da aka ɗauko.
Ni abinda na hango bi izinillah insha Allah za mu cimma wannan buri na samun kyakkyawar rayuwa ga matan Bafulatana, ga matan Bafulatana da mijin Bafulatani da dukka. In aka maida hankali kuma a harkar ilimi ba ma na makiyayi kaɗai ba, na kowa da kowa, to sabuntan abin kenan. Talauci zai kauce, babu fitilu, babu tashin hankali, babu wani abu. Har yanzu sabuntan abin shine zamani ya shigo cikin kiwo. Idan zamani ya shigo cikin kiwo akwai cin gaba.
A yanzu an fara da jihohi 8 ne da tsarin yadda za a samu kyakkyawar sulhu. Abin jira a gane shine yadda darussan za su kai ga waɗanda ke gundumomi saboda a samu nasarar samun zaman lafiya mai ɗorewa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, tun bayan da kasashen kungiyar tarayyar Afirka na AU suka rattaba hannu kan shirin fara amfani da matsayin da aka cimma ta hulɗar kasuwanci tsakanin kasashen, wacce za ta ba da damar kawar da shingayen da ke haifar da tarnaƙi a hulɗar kasuwancinsu. Jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu, musamman ma 'yan kasuwa, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Tamar Abare ta aiko mana.
Wasu al'ummar kasar Nijar sun bayyana ra'ayinsu game da yarjejeniyar kasuwanci na bai daya da babban taron na Afirka da aka gudanar a Yamai ya dauka. Alhaji Babikir wani babban dan kasuwa ne a nan Nijar, ya ce babban alheri ne a gare su.
Kowa ya san wannan yarjejeniya alheri ne za ta kawo, kuma a ganin mu ta kama alherin. Amma galibi mu nan Nijar kasuwar mu da muke yi karamar kasuwa ce, wadda take ka je ka sayo ka saida, ka je ka sayo ka saida. In wannan abin kuma ya zama bai daya, kenan dole sai an ciri an kullu, an san irin dabarorin da za a yi, abin da za a kudurta shi, wanda ya zama namu ne na kashin kanmu za mu yi shi. Tukwana hoi an su makwabta za su zo su saya, ko kuma mu kai makwabta su saya. A matsayin mu na 'yan kasuwa, muna so Allah ya ba mu haɗin kai 'yan kasuwar Nijar gaba daya.
Shi ma dai Ahmadu Dankwari na kungiyar Farar Hula ya ce sun yaba da kudurori na ci gaban Afirka da taron ya tsaida.
A cikin somekin da gehin somekin kudurruka da yawa aka dauka, musamman ma kudurrukan da ya shahi ci gaban Afirka. To wannan shi ma abu ne mai kyau, wanda din dan kasa ya kamata ya ji dadin shi, kuma musamman 'yan kungiyar Farar Hula ya kamata su sa ido su bi sau da kafa duk abin da aka rattaba ma hannu, a tabbatar da ba a rubuce bane kada aka yi shi, an yi shi a aiwace. An yi abubuwa da yawa, aka kare so mai ba kwashewa ba, aka aikata da su. Wannan abu ne wanda aka bar ma Niger, wanda Niger za ta ci alfanan shi.
Daga nashi waje Umaru Isa na kungiyar dattawa cewa yayi abu yayi kyau.
Yayi kyau yadda kawai, abu ne da ba a taba yi ba, ba ma ba wai a Niger, a Afirka ma babu inda aka taba yin taro kamar haka, da ake cewa shinhuda huska tashi shinhuda tabarma. Gaskiya ne, an taru an amshi mutane, kuma kowa ya kana shi kokari dan abin yayi nasara. Bukata ta biya, an yi nasara abubuwa iri-iri, har wani basarauke ya zo hadda matan shi goma sha kaza, al'amari sai a ce yayi kyau, tunda wani bai taba ganin haka nan, waye taba ganin namijin da yake taya da matan shi goma sha kaza.
Shi kuwa Abdul-Jalil na bangaren adawa ga abin da yake cewa.
A matsayin mu na adawa, kar ku manta kan mu zama ma a cikin adawa na wannan mulkin mu kan kasa ne. Da na matsayin mu na kan kasa, muna farin da aka tsara mafi yawan shugabanni sun zo sun yi taro kuma gidajen su lafiya. Wannan ba karamin abun jin daɗi bane ba. Bukatar mu dama mu adawa da ake ta kasa ta ci gaba. Da na mu muna warin ciki da aka yi taro aka gama lafiya.
Tamar Abare, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana.
To, kan wannan batu na kulla wannan yarjejeniya da wato ta kawar da shingayen da ke haifar da tarnaƙi a harkokin kasuwancin nahiya ta Afirka, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan yarjejeniya? Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Nasarawa. Wane ne ya kallai?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Ahuni lafiya ina gajiya?
Lafiya kalau alhamdulillah.
Kana magana da babawo me dade da Allah baka hakuri
muna sanji muna magana kan matsayin da kasashen Afirka suka cimma dangane da abin da shafi harkokin kasuwanci da za a kawar da shingayen da ke kawo matsaloli wajen hudar kasuwancin su ya kuke kallon wannan yarjejeniya
eto yarjejeniya irin wanga kamar wannan lokaci da ake ana yin irin wannan irin zaman da yawa to amma yana kasancewa ita Afirka gabaki daya kanta har yanzu da gama haduwa wata ra'ayi na su bai zo ba sai dai muna addu'a Ubangiji Allah ya haɗa kan Afirka ya yi gaba daya da fatan za ku tashi lafiya na gode.
To mu ne da godiya Malam Babawa daga jihar Nasarawa. Lambar da za a kira ita ce 2022055655. Kada manta muna magana ne kan mutum matsayi da aka cimma a kasar Niger. Wane ne kallai?
Usman ne da babu ne yadda mai cajin waya ba kare.
To muna jin ka Malam Usman.
Na'am, wannan zai taron da aka yi a Niger zai alfanu sai a kasashen yammacin Afirka.
Na tarayyar Afirka ne gaba daya.
Na'am, na tarayyar Afirka gaba daya. Mun ji daɗi da shugabanmu ya sa hannu a cikin wannan yarjejeniya. Allah ya taimaka kuma Allah ya sa ta zama mana alkhairi.
To muna godiya Malam Usman daga Bunyadi. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne kallai? Yau Malam Murtala barka da dare. Sai dai yau ina jin ka a can ciki. Yauwa yanzu kake magana yanzu nake jin ka.
To fadan na kan kabe sai dai na faɗa sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Jansa ta
wannan
taron. To Mamun Lalo mun saba ganin irin waɗannan tarurruka amma a ƙarshe a kuke ba ya zama ne ya tsara ya zama tarihi kawai. Ita duba lokacin a bashi su Mamun Jajjal ya ce kokari da san hada kan Afirka da kudade da mutayya. To abun da ya zo kuma ya ci gaba ba bayan su. A kuma yanzu abin da nake ba su shawara rikicin da ke faruwa musamman irin South Africa da wasu kasashe da bakin fata zai je suna cike ni suna kaje to za su mana magani bakin fata sun cewa bakin fata dan uwan shi ne ko kuma da wasu kasashe aka za ka kwato mu wata kasashe Afirka din ki da sun ba da gudunmuwar su da kudade ko sojoji ko sha'arwari kawai gyara mana wannan mu'amala bakin fata da cewa bakin fata dan uwan shi ne abin da muke ba su shawara kenan da fatan za ka yi lafiya.
To muna godiya a Malam Murtala daga Kaduna. Bari mu je jihar Niger. Wane ne akan layi?
Ibrahim mai yankin Hula a garin Mai Gode a Kemba.
To muna jin kamar Malam Ibrahim.
To gaskiya ni a ra'ayina wannan yarjejeniya da ta kawo ƙarshenta to abu ne mai kyau. To sai dai matsalar da kenan kamar yadda shi Malam Murtala ya faɗa to abubuwan da ke kasancewa kenan yanzu da zai yiwu ya kasance a ba 'yan kasuwa mara na wacce ƙasa ya shigo da wannan ƙasa da mai ƙarfi da mara ƙarfi duk wanda ya fi ƙarfin al'amari ɓangaren kasuwanci zai sarrafa kasuwan shi hakanan. To da abu ne mai kyau saboda zai iya yiwuwa ya kasance kowace ƙasa ta mallaki dukkan wani abun ɓangaren rayuwa dole sai an ɗauko na wata ƙasa a kai wata ƙasa. To da za a ba 'yan kasuwa mara ya kasance na wancan ƙasa shigo da wannan ƙasa to abu ne mai kyau. To
abin da zan faɗa kenan. To Malam Ibrahim duk da ma dai cewa ita wannan matsaya abin da ta tunkara kenan take so ta cimma. Mun gode bari mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam.
Malam Mahmud Lalo barka da yammaci.
Alhaji Musa barka da dare.
Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Alhamdulillah muna jin ka.
To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batu a matsayina na ɗan kasuwa a Afirka kuma a Najeriya babu shakka ina farin ciki da wannan al'amari. saboda idan aka dauka kaga misali kamar irin mutanen da suke ganin kamar zaka so kaya irin daga Niger ko daga Kwatano ko daga wasu wurare da sauransu, kaga duk irin wayannan abubuwan da aka sa hannu in dai abin ya tabbata an tabbatar da shi, to babu shakka kaga mu ɗan kasuwa zamu dara. Maimakon abin da ake cewa ana samun shi da tsada, kaga dole abin zai sauko domin za a samu yawaitar wayanda za su je dan miliyan biyu ka miliyan ɗaya da rabi miliyan uku zaka je ka yi order kaya ka shigo da shi.
To afwan Alhaji Musa, lokaci ya daga mana hannu, muna godiya kwarai da gaske ga waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
A yau kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Afirka da ke wakana yanzu haka ƙasar Egypt ko Misir na matakin hutu. Kamin gobe idan Allah ya kai mu za a so makarawa a wasannin ƙasashe guda takwas da ake kira quarter final ko kuma quarter final. Laraba za a gwabza tsakanin ƙasar Benin da ƙasar Senegal, sai tarayyar Najeriya da Afirka ta kudu, yayin da a ranar Alhamis ƙasar Madagascar da ta zo a matakin bazata wannan matsayi za ta goga da ƙasar Tunisia ko kuma Tunisia. Sai Cote d'Ivoire ko Ivory Coast da za ta goga duka ranar Alhamis din da ƙasar Algeria ko kuma Algeria. Shi ko sabon daraktan kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa PSG cewa da Leonardo dan ƙasar Brazil, a yau ya yi ƙarin bayani a shafin Twitter na kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa PSG, inda yake cewa Neymar da ke bugawa kungiyar bai halarci sake komawa a ta na soma wasannin sabuwar kaka shekara ta ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa ba tora Narjia, kuma club din zai dauki mataki kokara a kansa. Haka ma Leonardo din ya ce dan wasar na ƙasar Brazil cewa da Neymar yana iya tafiya duk club din da yake so, amma fa da zaran aka cimma yarjejeniya tsakanin club din Paris Saint-Germain da club din da shi Neymar din yake so. Leonardo din ya ci gaba da cewa PSG baya buƙatar dukkan wata farma daga dan wasar na kasar Brazil. A cikin wannan zance ya ci gaba da cewa bai san club din da a duniya na ƙwallon ƙafa yake iya ya ci gaba da haskawa a fagen wasanni da zaran dan wasansa na ganin cewa ya fi ƙarfin kungiyar ƙwallon ƙafar. Sai dai baban Neymar din shi ma a yau a lokacin da yake mayar da martani a shafinsa na Twitter ya ce club din ƙwallon ƙafa na PSG na kasar Faransa yana da labarin dalalan rashin soma lartar atasaye na sabuwar kakar ƙwallon ƙafa na wannan shekara na Neymar din a club ɗinsa na Paris Saint-Germain. Shi dai Neymar ya sa hannu akan kuɗi euro miliyan 222 har izuwa shekara ta 2021 domin buga club ɗin Paris Saint-Germain na ƙasar Faransa, da ke jiran ganin yanzu haka club ɗin da zai biyan waɗannan kuɗaɗe domin ya sayar da ɗan wasar. Shi ko Joao Felix ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Portugal da ke buga club din Benfica de Lisbon ta ƙasar Portugal din ya zama ɗan wasan ƙwallon ƙafa na uku da aka saida kuɗi mafi tsada a duniya, bayan da Atletico de Madrid na ƙasar Spain ya zuba kuɗi wuri na gogar wuri har miliyan 126 na euro domin sayan ɗan wasar. Guda biyun ƴan wasannin da aka saye da kuɗi mafi tsada fiye da Joao Felix din su ne Neymar daga club din Barca zuwa club din Paris Saint-Germain sama da shekaru biyu da suka gabata akan kuɗi miliyan 222. Sai Kylian Mbappe dan ƙasar Faransa da PSG ta saya daga club din AS Monaco shi ma na Faransa shekaru biyu da suka gabata a kuɗi wuri na gugar wuri har miliyan 180 na euro. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai labari a takaice.
To Mahmuda, takaicen shi ne Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce jakadan kasar a Amurka na samun caccaka, yana samun ci gaba da goyon baya daga gwamnatin kasar, duk da cewar shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki jakadan Kim Dorach, wanda ya bayyana da wasu bayanan diplomasiya na ɓoye da cewar shugaban Amurka takwali ne, ko kuma ana iya cewa bai cancanci shugabancin kasar ba. abu ne mai wuyar gaske a iya kimanta mawuyacin hali da mutane ke shiga a lokacin da suke tafiye-tafiye don zuwa kasashen Turai don neman rayuwa. Kan hanyar zuwa Libya, mutum kan fuskanci abubuwa da dama da suka hada da fyaɗe, kisa, garkuwa, kai har ma da wasu abubuwa na miyagun kallo.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu ne, sai kuma gobe da Allah kamar za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi 8 kenan, wato 5 kenan na safe agogon Ghana. Yanzu mu da din Yusuf Aliyu Harange da Daniel Brown, sai kuma injinin mu Nelson ya hada mana shirin baki din sa. Ni Mahmud Lalo nake cewa kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington.